الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Lahadi ce da ta daidai da 29 ga watan Rabi'ul Awwal, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1434, daidai da 10 ga watan Fabrairu shekara ta 2013. Wannan shine kasar na 121 daga cikin jerin karatuttukan littafin Sahihu Muslim, والنصر الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج الله مدعوك كين سيكي دافر تامش كراتين دمك وطاكي دا كراتين حديثي دا أيكي دا شمشيني دا مهلا فيها دا مسلمي دون جواب بسمان تابا منا تكين كتاب الإيمان واتو إند إمام مسلم يتتلو من حديثا النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون جواب دا إيماني ينا فسر منسو ينا من بيان سو أبو سعيد دا معلمان باركو daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa suka rawaito su kuma suka fassara su. Muna ƙarƙashin wani babu da malamin ya kira shi da babu bayani qaulihi azza wa jalla wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhsuhu yuhasibkum bihi Allah. Idan har kun koyi ai idan har kun bayyana abin da ke cikin zukatanku ko kuma kun boye abubuwan da ke cikin zukatanku, Allah madaukakin sarki zai muku ainihin hisabi. Wannan babu yana kokarin fassara mana ma'ana ne ta gaskiya dangane da abin da wannan ainihin wato aya take dauke da shi, domin zahirin ayar tana nuna cewa abin da ke cikin zuciyarka idan ka bayyana shi Allah zai maka hisabi, haka nan kuma ma in ka koyi shi Allah madaukakin sarki zai maka hisabi. To kaga kenan duk yadda kai baka tsira ba dangane da abubuwan alheri da abubuwan sharri waɗanda kake koyi su ko kuma kake bayyana su da ke cikin zukatanka. Muka ji cewa al-Imam Muslim ya samo hadisi daga sahabi Abu Huraira cewa lokacin da wannan aya ta sauka al'amarin yayi tsanani ga sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama, hankalin su ya tashi suka tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, baki ɗayan su suka ainihin tsuguna suka ce ya manzon Allah, haƙiƙa daga cikin ayyukan musulunci an dora mana waɗanda muna iya daurewa bi kamar sallah, kamar azumi, kamar jihadi, kamar sadaka. Yana nan sai wannan aya ta sauka wadda ike ta zo da al'amarin da ike duk yadda muka yi kokari ba za mu iya aikatawa ba, domin cewar duk abin da muke bayyanawa da ke zuciyarmu da wanda muke koyewa wanda ke cikin zuciya Allah zai mana hisabi, gaskiya manzon Allah ba za mu iya wannan ba. Sai manzon Allah ya musu faɗa da cewa haba, kuna son ku faɗi magana ce mummuna irin wadda Kiristoci da Yahuda suka faɗa wa annabawansu cewa mun ji abin da Allah ya ce amma kuma ba za mu bi ba. Annabi ya tarbiyyantar da su cewa ku ce mun ji kuma mun yi da'a. Ya Allah, muna roƙon gafararka mu koma gare ka take. A lokacin da suka furta irin wannan karatu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya musu, shikenan suka yi tunanatawa har wannan karatu ya zauna a bakinsu daram. Sai Allah madaukakin sarki sai saukar da amanar rasulu, wadda ita wannan tana bayyana cewa Allah madaukakin sarki ya yi shaida da imanin manzon Allah, haka nan Allah ya yi shaida da imanin mu'minai da suke tare da manzon Allah, cewar da manzon Allah da shi da almajiran shi sahabbai sun yarda da Allah, sun yarda da mala'ikun Allah, sun yarda da littafan Allah, sun yarda da manzannin Allah. Ba su bambance wani manzo daga cikin manzannin Allah su kafirce mishi ko kuma su ce shi ne nasu, wancan ba nasu ba. Sannan Allah da kanshi ya shaida cewa gabaki ɗayansu sun furta cewa sun ji maganar Allah kuma sun yi wa Allah ɗa'a, kuma suna roƙon gafara Allah madaukakin sarki, suna tabbatar da cewa makoma gaba daya ga Allah take. A lokacin da ainihin wato suka faɗi haka kamar yadda manzon Allah ya tarbiyantar da su, shike nan sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda, yace sai Allah madaukakin sarki sai ya shafe wannan ainihin aya. Da ya shafe waccan aya wadda take dauke da waccan sako mai nauyi, shikenan sai kuma Allah ya sake saukar da bayanin cewa ai Allah baya dorawa rai abinda ba zai iya ba. Kowane rai abinda ya aikata na alheri shi zai samu sakamako, nunan abinda ya aikata shi ne abinda Allah zai mishi sakamako. Sannan Allah ya ci gaba da ladabtar da mu'minai da yin addu'a akan cewa ya Allah, duk lokacin da mantuwa ta same mu ko da kuskure muka aikata abin da ba daidai ba, Allah madaukakin sarki ka wafe mu kar ka kama mu akai. Allah madaukakin sarki ya ce na amshi wannan addu'a ta ku. Suka sake cewa ya Ubangiji, kar ka dora mana dokoki masu tsanani kamar yadda ka dora wa al'ummomin da suka gabace mu. Allah yake na karbi wannan bukatar taku. Suka sake cewa ya Ubangiji Allah madaukakin sarki, kar ka dora mana abin da ba za mu iya dauka ba. Allah yake na karba. Suka roki Allah daga ƙarshe cewa Allah kai mana afwa, ka kai da kai game da abubuwan da muka aikata, ka gafarta mana. Allah kai rahama gare mu ka bamu aljanna, kai ne majibincin al'amarin mu. Ya Allah ka taimaka mana akan mutanen da suke kafirai. Allah madaukakin sarki ce ya karba. Da waɗannan bayanai waɗanda wannan hadisi ya zo yanzu ya fassara mana wannan aya da muke kokarin fassara ta da kuma ayoyin da suka sauka bayan ta, kamar yadda nake faɗi kullum, za mu gane irin hidimar da sunna take wajen kokarin fahimtar da musulmi dangane da menene ma'ana Al-Qur'ani. Bana daga cikin ayyuka mafi girma da Allah madaukakin sarki ya dora manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, shine fassara wa musulmi Al-Qur'ani da bayyana musu ma'anonin shi da kuma gyara musu kuskuren fahimta da suka yi. Allah madaukakin sarki ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, mun saukar maka da Al-Qur'ani dan ka bayyana wa mutane abin da muka saukar musu. Da wannan mafi girman aiki da Allah madaukakin sarki ya dora wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama na karantawa da bayani da dora mutane akan shari'a ta Allah madaukakin sarki, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tsayi akan wannan aiki, ya cika wannan aiki kwarai da gaske, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya yunkurar da shi da cewa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik, ya kai wannan manzo ka isar da sakon da aka isar maka daga wurin ubangijinka. Fa in lam tafa'al ma ballaghta risalatahu, idan har baka aikata haka ba to baka yi wa Allah aiki shi ba. Manzon Allah ya yi wannan aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, bai rage ba bai kara ba, ya isar da sakon Allah madaukakin sarki. Allah da kanshi ya shaida haka, wa kafa billahi shahida Muhammadur Rasulullah. Allah da kanshi ya ce ya isa ya shaida cewa Muhammadu dan aikin Allah ne, don haka ya isar da aikin Allah. Manzon Allah ya tara mutane dubun dubata a gaban shi lokacin aikin Hajji, ya nemi musu wa'azi yana cewa na isar da sakon Allah, suna cewa kwarai da gaske. Yana taba waƙan shi sama yana nuni ga Allah, yana cewa Allahumma fashhab, Allah ka shaida, gashi sun shaida cewa na isar musu da sako. Manzo Allah ya yi wannan da shi da sahabbai ɗan kwanaki kaɗan Allah madaukakin sarki ya ɗauke shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. To kokarin bayyana mana ma'anar wannan aya ita ta sa Imam Muslim ya ainihin ruwaito wannan hadisi, kuma ya sanya shi a ƙarƙashin Kitabul Iman, wanda yake insha Allah ta'ala mun karanta wannan hadisi a jiya, mun fassara shi, muna cikin sharhin shi da manyan masana suka faɗi, lokaci ya ƙure mana. Za mu ci gaba inda malam yake cewa المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في آية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تحصوه يحاسبكم به الله، اعلم أنهم اختلفوا فيها على خمسة أقوال. ما لو نتي ما لم يمسنا دقتك ما لم تفسيري da waɗanda ainihin suke tattaunawa dangane da tauhidi da aqida game da ayoyin alqur'ani tun daga kan sahabbai har waɗanda suka zo bayan su sun tattauna dangane da cewa mecece ma'anar wannan aya. Al'awwal magana farko da aka yi wannan ai ainihin wato aka yi dangane da wannan aya game da fassararta annaha mansuhatu, ita wannan aya wasu malamai suka ce gaba ɗaya an shafe wannan aya, an shafe hukuncin da take dauke da shi, an bar karatun ne da ita ayar take ainihin dauke da shi. Qala Ibn Abbas, Abdullah dan Abbas ya faɗa haka, wa Ibn Mas'ud da Ibn Mas'ud wa Aisha da As-Sayyida Aisha wa Abu Hurairah da Abu Hurairah wa Sha'bi da Al-Imam Amir bin Sha'bi وعطاء عطاء الخراساني ومحمد بن سيرين ومحمد ابن كعب وموسى ابن عبيدة وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. ودنا من يما لما يجد كين صحابي تابعي باكي دين سكتي وانا آية أنا كرم تاتا قرآن أما حكمت دكتش لو كدشي أنشافي جي من تتونا معنا وانا مغانا وأنه بقي هذا التكليف حولا حتى أنزل الله الفرج. وأنا ما لم يسكي تي لوكة دوات الآية تسوقا حكا تزونا تأويشي كرا غدا أكن سوى دعبن بك زوج وركا نأل خيري كون شري ألا زي مك حسابي أخيرانا القيامة إن ياسو جافر تامك جافر تامك إن ياسو مك رحمة ومك رحمة haka aka zauna tsawon shekara guda. Sannan Allah madaukakin sarki ya shafe hukuncinta yazo da wannan sauki da kaulihi da cewa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah bawa fursasa wa rai sai abin da rai zai iya dauka. Wa min hujaji haula hadithu abi huraira wa ibn abbas bil mazkur huna fil babi, da daga cikin hujjar waɗannan manyan malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai ko hadisin Abu Huraira dinnan da kuma hadisin Abdullah dan Abbas wanda ke cikin wannan babi. Za mu zo mu sake tattauna hadisan, za ku ji su insha Allah. Malam yace wa huwa hujjatun wadiha, waɗannan hadisai na waɗannan sahabbai hujja ne karara da ke tabbatar da cewa an shafe wannan aya domin su sahabban da kansu suka furta cewa an shafe ta. Ina fata an gane. La mubsa fihi, babu wani rudani a ciki. Sahabin da ya ruwaito wanda aka yi abin a gaban shi shi yace an shafe ta, don haka babu wani rudani da zai jawo sabani. Sai dai kuma tunda ya riga ya faru daga baya shi sabani, babu yadda aka iya mu yan baya dole ne mu san da shi kuma mu tattauna da shi. To amma yaya irin wannan ke faruwa? Ka je ka karanta littafin Raf'ul Malami an al-A'immatul A'la. Manyan malamai suka ce ba a zargin malaman fiqhu saboda sabanin da suka yi, domin sabanin nasu yana da dalilai waɗanda daga ciki wannan littafin da ke gaban mu Sahihu Muslim da muke karanta shi, ai a zamanin sahabbai babu shi, ai a zamanin tabi'ai babu shi, a zamanin tabi'u tabi'i da babu shi, a zamanin tabi'u atba'u tabi'i da babu shi. To waɗannan malaman duk da ake magana sun yi sabani, to sun rayu ne a wannan zamanin wanda hadisan gamudinsu in ma suna rubuce to suna mabambantan gairuka ne waɗanda suke nesa daga inda waɗansu malamai suke zaune. Kama kaga Qur'ani shi dama gamudin shi an haddace shi, sakamakon wannan malami zai zo yana tafsiri, idan ya zo kan wannan aya sai ya fassara ta da gwargwadon abin da Allah ya sanar da shi. Muwa lokacin da yake fassara ta, wannan hadisin bai zo gare shi ba, ko kuma hadisin ya zo gare shi amma ya yi wa hadisin fahimta sabanin abin da hadisin yake nufi, ko kuma hadisin ya zo gare shi amma bai zo mishi ta nagartacciyar hanya wadda zai iya dauka ba, ko kuma hadisin ya zo gare shi amma rabin shi ne ya zo mishi, sauran rabin bai zo mai ba, sakamakon haka ba zai iya tattara shi ya dunkule ya fitar mishi da ainihin haƙiƙanin ma'anar shi ba. Kai dai kaje ka karanta wancan littafi wanda Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani ya rubuta shi Rafqul Malami an al-A'immat al-A'lam. Ibn Taymiyyah ya lissafo dalilai waɗanda suke sa malamai suke yin fassarori ko suke fitar da hukunce-hukunce. Mu da ke rayuwa a baya sai mu ji waɗannan hukunce-hukunce suna saba wasu ayoyi na Al-Qur'ani ko suna saba wasu hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ibn Taymiyyah yace ba a zargin su domin ba shegantaka suke ba. Alheri suka nufi, fassara suka nufi, amma ko dai saboda ƙarancin waɗannan nassoshi a hannunsu ko saboda ƙarancin kayan aiki ko kuma a lokacin da malamin yake hukuncin ya samu kanshi ne cikin wata fatawa ta gaggawa ko wani darasi na gaggawa, don haka wasu nassoshin ma ba su halarto mishi ba sai ya faɗi abin da ya sauƙaƙa. Da waɗannan dalilan ne ya sa mu da ke bin aƙida da mazhaba ta salaf ba ma zargin malaman fiqhu, kuma ba ma karɓar kuskuren malaman fiqhu mai aiki da shi saboda su ne malaman fiqhu. Ma'ana duk girman malamin fiqhu idan ya faɗi magana sai ya zama muna da nassi wanda ya tabbata gare mu daga Allah ko daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai mu ɗauki nassin sai mu yi aiki da shi. Shi ko malamin sai mu roƙi Allah ya gafarta mishi, ba za mu zarge shi ba. Wannan ɓangare na farko kenan na aƙidan mu kuma mazhabin mu ne da ke bin manhaji na salaf. Ɓangare na biyu, girman shi ba zai sa mu ɗauki wannan magana ba saboda kar a ce mun soki malaman fiqh. Saboda haka ko da tsawon shekaru da muke da a wannan yau fiye da shekara 30 ake ta gwagwagwa da mu sai a kawo hadisi. In ka kawo hadisi sai mu ce to mun tsaya akan wannan hadisi, sai a ce to sai dai kuma shi Imamu Maliki yayi wata fatawa wadda ta saba hadisin, sai mu ce Allah ya ji ɗan Imamu Maliki. Amma shi hadisin da ya bayyana gare mu shi za mu ɗauka ai iya juyin duniya da mun ce wato ai mai ruwa shi ma yana da nashi hadisin, sai mu ce ku bar mai ruwa ku bar wadda ku karɓi wadda ta yi mai ruwa yana da nashi hadisin. Ina yake kuma ba ku sani ba, to amma ga wadda ta yi yanzu ga hadisi karar ana da shi. Sannan sau da dama malaman fiqhin nan in ka ji sun yi fatawa saɓanin abin da ya tabbata a hadisi, musamman Imam Malik, musamman Imam Shafi'i, musamman Imam Ahmad ibn Hanbali, waɗannan malaman fiqh su da dama sukan bayyana dalilansu cewa ba hadisi suke da shi ba. Misali Imam Malik cikin Muwatta ya ce ni ina kyamar bayan an yi azumin Ramadan kuma mutum ya zo ya yi azumin kwanaki 6 na 6 Shawwal, ake ce da shi me yasa algafar ta malam, sai ce saboda kada jahilai su ɗauka cewa ragowar Ramadan ne ake ƙarasawa. Jahilai su ɗauka cewa Ramadan kwanaki 35 ne ko 36, don haka ya ce in aka yi azumin Ramadan to makaruhi ne mutum ya ainihin ƙara da 6 Shawwal. Ka ji hujjar Imam Malik tana nan a cikin Muwatta. To yanzu tunda Imam Malik ya faɗi magana ya faɗi dalilin shi, ni sai na samu hadisi sahihi a cikin Musnad al-Imam Ahmad da nan cikin Sahih Muslim, Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya ce wanda ya azumci Ramadan sai ya biyo kwanaki 6 na Shawwal za a rubuta mishi ladan azumin shekara. Yanzu sai na ce zan yi aiki da wannan hadisin, sai wani ya ce to amma Imam Malik ya hana, sai ya ce a'a Imam Malik ai ka ji dalilin da ya faɗi yana wa jahilai tsoro ne. To yanzu dai tun daga hadisin na gani ai ka gaba ni daga cikin jahilan, kuma ni yanzu sai in karantar da nawa jahilan da suke gaba na cewa to gashi nan ga abin da Annabi ya faɗi, don haka babu ruɗani kenan. Don haka wannan fatawa ta Imam Malik ba da ni da makamanta na take ba. Kenan yanzu kaga na ɗauki magana Annabi mai aiki da ita, Imam Malik kuma ba zan zage shi ba sai in yi mishi addu'a Allah ya ji ƙanshi. To amma ɗan bid'a daga cikin masu taƙalibanci da littattafan fiqh da malaman fiqh sai su ce ya zage Imam Malik, ya ce ya fi Imam Malik karatu, ya ce ya san abin da Imam Malik bai sani ba, sai su ta kawo ruɗani suna kawo hayaniya a cikin garuruka. Duk wannan yau fiye da shekara 30 kamar da na faɗi sara da sassaka ba su hana gamji toho sun kada sun rawa sun buga da mutum sassauta ko misalan zaratin ba har sai sun tsaye da dalili amma in dai hadisi ya tabbata da shi ba aiki ba kuma ya aiki da maganar wani ba dai kenan imamu maliki yace idan mutum ya kabbara sallah to karya yi wata addu'a da ake yi a sirrance ita ce du'aul istiftah wanda akalla an same ta daga sahabbai wajen nau'in goma sun bayyana addu'o'i iri-iri don annabi Allahu akbar sai a ji shi wau shuru daga cikin addu'o'in Abu Hurairah yake a sallar farilla annabi yakan ce اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد wannan addu'ar manzon Allah kenan da riwayar Abu Hurairah tana cikin Bukhari da Muslim Imam Malik sai yace makaruhi ne ni yasa ita ma sai Imam Malik ya sake cewa saboda kada jahilai su ce to wai in an yi kabara harama me ake ne to mun kuma sai mu ce wa Imam Malik da shi da duk wanda yadda da wannan fatawar tashi a ayyo ai in jahili yace me ake sai a karantar da shi saboda Abu Hurairah ma cewa ya Rasulullah bi abi anta wa ummi sukutaka baina at-takbir wal qira'a ma za ta qul shiru da kake yi in ka kabbar harama kafin ka fara karatu me kake fadi sai manzon Allah ya fadi wannan addu'a kai ma yanzu idan naka jahilin yace alaga ka tamalan naji in kai kabbar harama sai in ji ka yi shiru me kake cewa sai ka ce ga abin da nake cewa ga inda yazo cikin Bukhari ga inda yazo cikin Muslim karanta bulugul maram daga manzon Allah ne tarin jakaba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam menene yake da rudani babu rubani a karkashin haka to irin waɗannan su muka ce zamu ta misali sai su zame mana darussan gaba daya amma babban abin da muke fadakar da mutane shine ba a sokar malaman fiqh don sun yi wata fatawa ta sabawa abin da yake daidai waɗanda ke sokar malaman fiqh a bisa sun fatawa wanda ake ga ta saba ma daidai sune khawarijawa da rafidawa amma ahli sunna masu bin manhajin salaf ba sa sukar malaman fiqh saboda sun saba fatawar da take ta daidai kun ji daya ahli sunna masu bin manhajin salaf ba kuma sa daukar fatawar malaman fiqh don ta ainihin kasance su malaman fiqh ne a halin da abin da ya tabbata a cikin hadisi duk yadda za a yi zargi duk yadda za a yi suka salafiyuna ba sa compromise wannan ita ce aqidan karanta sharh al-aqidat at-tahawiyya ta al-imam at-tahawi Abu Ja'far tare da sharhin Ibn Abdul Izz al-Hanafi zaka ga ƙarin bayani dangane da waɗannan mas'aloli to idan kun fahimci wannan jama'a yanzu wannan fassarar da malam yake fassara mana ta farko ita ce fassarar da take daidai domin ne sahabi ne ya rawaito ta daga manzon Allah cewa ayar da ga wanda take daga baya sai aka shafe ta dan haka yanzu wannan ayar ana karanta ta ne amma hukuncin da take dauke da shi an shafe hukuncin cewa duk abin da ke zuciyarka ka bayyana ko ka boye to Allah sai ya bincike ka akan shi na alheri ko na sharri wannan hukuncin an shafe shi an saukar da cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to duk wata fassara da za a zo a karanta anan baya to kamar yadda na faɗi a dazu ne saboda a bawa ilimi haƙƙin shi ne amma maganar da take daidai to ka ji ta dan haka shi kanshi malam mai al-bahr al-muhit as-sajjaj sharhin nan na sahih muslim abinda yake cewa fa yakunu hadha al-qawl huwa ar-rajih dan haka wannan maganar ita ce daidai kamar sawati tahqiquhu insha Allah ta'ala kamar yadda tantancewa za ta zo dangane da cewa wannan maganar ita ce daidai cewa ayar nan an shafe ta an fahimta da wa wannan yana daga cikin ka'idoji na ilimin malaman salaf shine a cikin ilimin malaman salaf ba a kawo maganganu masu karo da juna sai a ce dukansu daidai ne kuma duk wanda ka dauka ta yi malamai sun ce wannan ma hauka ne da motsuwa da zai yi a ce Imam Malik ya ce kaza halal Imam Shafi'i ya ce kaza haram sai a ce duk waɗannan fatoyin daidai ne gaskiya ne kuma duk wanda ka dauka ta yi ilimi ba shi da kima kenan ilimi ba shi da kima kenan yanzu gaskiya ne daidai ne a dauki jirgi jirgin kasa a dora shi akan kwalta zai tafiya gaskiya ne daidai ne yanzu a dauki jirgin ruwa a dora shi akan kwangirin jirgi wato rail line zai tafiya inna safinata la tajri ala yabsi jirgin ruwa kuma zai yi ka dora shi ainihin akan kwalta ko akan kwangirin jirgi ya tafiya mota zai yi ka dora ta a cikin ruwa ita kuma ke tafiya saboda haka ku kiyaye ilimi ne ya gazawa malaman kasashen mu galibi a shekarun da aka gabata ba su da ilimin ta hakiki wato tantance abu dan haka an suka karanto maganganu fatar a cikin sharhi sai su ce duka daidai ne duk wanda ka dauka daidai ce amma in ka dauki wanda kuma ta saba musu ba to ba kuma ku kwashi dauri da su kaga ashe su ma a fakaice suna zabar guda daya sai dai suna zabe ne ba da hujja ta ilimi ba wannan hujja ta ilimi ita muke kiran daliban ilimi ku je ku koyi ilimin nahwu da sarf ku je ku koyi ilimin balagha da adab ku je ku koyi ilmomin da suka shafi ilimin hadisi da ilimin usulul fiqh sannan ku yi karatu a hannun malaman da sun kware don su koya maka abin a aikace kai ma ka shiga ainihin sahun malaman duniya da daliban ilimi ba dan ko ba dan ka fita daga cikin wannan rudanin ba ainihin mutane suka samu kansu a ciki kun ga mai ita ce magana farko alqawli sani magana ta biyu qawli ibn abbas wa ikrima wa sha'bi wa mujahid innaha muhkama wasu manyan malamai cikin ainihin sahabbai su kuma daga cikin su akwai ibn abbas din har wa yau da ikrima da sha'bi da mujahid anan kuma suka ce wannan ayar ba a shafe ta ba sai dai kuma duk da ana aiki da ita amma makhsusa ba ana aiki da ita a buɗe ba ne ba kowane laifi ne ba kowane abu ne za a ce in kai yana zuciyarka Allah zai kama ka akan shi ba wa hiya fi ma'ana shahada allati nafa anha an katbiha yace wannan ayar ta zo ne tana magana dangane da shaida ka san cewa wani ya ci bashin wani sai aka zo aka nemi ka shaida ka san cewa wani san da zai sai da gidan shi an kira wani a matsayin shaida sai aka nemi ka shaida lokacin da rikici ya taso sai ka je sai ka boye shaida to ka ga yanzu shaida da ka boye a ina ka boye ta a zuci ka boye ta to sai suka ce nan ne ake nufin wannan aya za ta aiki kuma fasarar da waɗannan malamai suka yi sai suka ce ثم علم في هذه الآية أن الكاتب في الله باب العباري تيوامي قوية شيدة أتكين ونن أيدين هركة لها المخفية ما في نفسه محاسب متنم ديك دي سمي شيدة أزوج يشي أما سي قوية أزوج يشي شيني الله يكي تيو وزي مشي لسابي كاذين قصر الدوات أما ما لم يسكي إذا كنتنا حكم تيوى آير بأشافي تبا amma kuma ayar ba tana magana duk abin da ke zuci da wanda ka boye Allah zai turuce ka akai ba sai abin da yake shaida ce gaskiya ce ka san ta sai ka saka wa ta kadi fadi to ita ce Allah zai maka hisabi to wata sabuwa yanzu fassarar farko da muka ce ita ce daidai Ibn Abbas na daga cikin waɗanda suka yi ta fassara ta biyu kuma ita ma Ibn Abbas na daga cikin waɗanda suka yi ta me zaka ce a irin wannan shine magana da muke cewa dole a je a koyi ilimi daga hannun masana abinda manyan malamai suka ce duk lokacin da kaga malami ɗaya yana da fatoyi guda biyu to ɗayan fassara biyu ne amma dukkanin fassarorin sun inganta to ya taɓa yin wata fassarar ne daga bayo-bayo ya sake ta biyu don haka can aka ruwaito yana da fatawa can aka ruwaito yana da fatawa ka ji mafita ta ɗaya kenan mafita ta biyu kuma ita ce ɗaya fatawar ba ta tabbata ba ɗaya ce ta tabbata don haka ɗaya ba daga gare shi ba ne kuskure aka yi ko ƙarya aka yi aka danganta mai ɗaya ce daga gare shi to wata mafita ta uku da wasu malamai suka kawo sai suka ce idan fatawa ce to fatawa ita malamai suna bada ita da gargadan yanayi ne da gargadan wuri da gargadan kuma nau'in mutane don haka tayi waɗannan fatoyin duka sun tabbata daga malamin kuma suna kare da jura kuma ya zama malamin ba wai ɗaya ne ya shafe ta da ɗaya ba kowace yayi ta ne amma yana ganin nan ne ta dace ga misalai guda biyu a gurguje ɗaya akan Ibn Abbas ɗaya akan Imam Malik Ibn Abbas ya ce duk laifin da mutum ya yi in har ya tuba Allah maɗaukakin sarki zai gafarta mishi amma in ya sake bai tuba ba ya mutu to idan shirka ce Allah ba zai yafe mai ba amma duk wani laifi matuƙar bai kai shirka ba in ya aikata shi ya mutu bai tuba ba Allah zai iya yafe mishi in ya so Ibn Abbas ya karantar da almajiran shi haka ana nan wata ran sai wani ya zo ya ce mishi Allah gafarta malam idan mutum ya yi kisan kai in ya roƙi gafara Allah Allah zai gafarta mishi sai Ibn Abbas ya ce ina Allah ba zai yafe mai ba to sai dalibai sai suka dinga sai suka ji a ta wannan fatawa ta saba abinda malam ke cewa kullum duk laifin da kai in ka tuba Allah zai gafarta maka in baka mutu ba mai fatawa sai tashi ya tafi sai almajirai suka ce Allah gafarta malam amma mu ba mun san ka ce duk laifin da mutum yayi matuƙar ba shirka ba to idan ainihin ya mutu Allah zai gafarta mishi in ya nufa sai ce kwarai da gaske haka fatawar take sai suka ce to ai malam yanzu ka ce mutumin nan kuma mutum yake san kai in ya tuba Allah ba zai gafarta mai ba sai ce kwarai da gaske haka fatawar take sai suka ce a'a sai ce ku saurara kun ga wannan mutum ku bi bayan shi ku je ku gani yayi shirin zai yi san kai ne shine ya zo ya dibi fatawa idan akwai sararin a gafarta mai to sai je ya aikata kisan kan sai je ya tuba saboda malam ya bashi fatawa sai suka bi bayan shi sai suka gano haka ne sai suka ba suka ce lalle mun bincika ya zo ne inda ka bashi fatawar ba ne to zai je amma da ka ce mishi Allah ba zai yafe mai ba shine sai kuma ya fasa to yanzu kun ga wannan yana nuna kenan malaman shikin sukan yi fatawoyi guda biyu masu karo da juna saboda maslaha haka kuma fatawa take ta karanta littafin al-ilamul muwaqqi'in ar-rabbul alamin da littafin al-muwafaqat ta al-imam ash-shatibi al-gharnati Allah madaukakin sauke gafarta musu kaji misali na daya misali na biyu malamin imam malik muhammad ibn sirin shine ne tuntuban harshe nace imam malik dazu Muhammad ibn Sirin babban malami ne masanin fassara Al-Qur'ani kuma ya kware wajen fassara mafarkai. Wata rana wani ya ce mishi Allah gafarta malam. Na yi mafarki ina jin kiran sallah. Ina fassara wannan mafarki. Sai ce zaka tafi aikin hajji ne. Masha Allah Allah ya tabbatar da alheri. Bayan lokaci sai wani ya zo ya ce Allah gafarta malam na yi mafarki na ji ana kiran sallah sai malam Muhammad bin Sirina sai ya ce mishi za ka yi sata ne a yanke hannunka sai tashi ya tafi sai almajirai suka ce akar makallahu wannan wani ya ce mafarkin kiran sallah ka ce zai je haji yau wani ya ce mafarkin kiran sallah ka ce ba a yanke hannun shi sai ya ce kwarai da gaske sai ce ai shi mafarki ana duban yadda mutum yake ne sai a fassara mishi yace ku dubi wancan mutumin arziki ne mai kula da addini yayi mafarkin yana jin kiran sallah sai na fassara mishi a ƙarƙashin ayar suratul hajj wa'azamun wa'azzim fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli zamirin ya'tina min kulli fajjin amiq Allah ya ce wa Nabi Ibrahim ka tashi ka kira sallah kai shela ka kirayi mutane cewa su taho aikin haji akan abin hawa da kafa ne yaya ne koma dai tarawa su taho aikin haji yace to kun ji a ƙarƙashin wannan aya da tace wa azzim fil nas bil haji kai shela mutanen su taho aikin haji ko ina
a karkashin haka na fassara mai saboda mutumin kirki yace wancan ko mutumin banza ne shi kuma sai na fassara mishi a karkashin ayar suratu yusuf wa azzama mu'azzimun ayyatuha al'ir innakum lasariqun mai shela-shela cewa ya ku tawaga kudin nan fa barayi ne sai ce ai duk sanda baka fassara mafarki to baka tsaya kai nazarin yadda mutum yake ne shi yasa ba a fassara mafarki sai an san mutum da kyau kawai wani da zai duro daga Lagos da ko kuma ne dugo maka waya kamar da suke shirme a gidajen rediyon kasashen Larabawa sai kawai ka ga malami ya zauna da zabje gangeno ana bugo mishi wata kace alagafa tawala na yi mafarki na ga ina martabe sai ce to zaki yi dari kenan ka ji mashirmanci ka santa ne ba ka santa ba wannan ya saba da ka'idar fassara mafarki gaba daya shi yasa yau shekaru 17 da suka wuce ku je ku nemi kasusuwa na karatun littafin al-ibana an usulid diwana wanda kusan guda 12 nesa akai ilimin fassara mafarki a inda al-imam al-ash'ari yake cewa mun yadda da ainihin mafarkai kuma muna cewa mafi yawancin mafarkai suna da fassara kuma suna da ingantacciyar fassara yana zuwa nan wai shine na tsaya mun sharhi wannan jumla kusan kasar 12 akai kaje ka samu kasusuwan an yi wannan karatu yau shekara 17 da ta gabata Allahu akbar sura haka jama'a mafarki ya fi karfin wadannan ƴan littattafai da kuke zuwa kuna karantawa dafinan kanawa suna rubuto muku sai kaga an sa fassarar mafarki ko kuma wani dukkan littafi gashi nan na bulsi ya yi shi ta'birul anam anta ta'birul anam anta ta'birul niyam ko gaba ɗayan fassarar mafarki ne wanda ya mafarki yana ganin zaki to makiyi ne zai kore shi daga anguwar su wanda ya mafarki yana ganin maciji to shikenan matar shi za ta mutu ne wani aure ta wanda ya wannan shirme ne yana bata maka lokaci ne haka nan waɗannan littafai da ake rubutawa ana cewa fassarar mafarki daga Muhammad ibn Sirin na'am Muhammad ibn Sirin ya kware da fassarar mafarki amma bai rubuta littafi ba kuma duk fassarar mafarki da za a rawaito daga gare shi sai ingantacciya wadda ta tabbata kamar fassarar da yawa almajirin shi Imam Malik Imam Malik yana saurayi wata ranar da yace mishi alghafa tamalan na yi mafarki ne na ga mala'ikan mutuwa Ibn Sirin yace mala'ikan mutuwa ka gani yace kware da gaske yace da ka ganshi me yace maka me kace da shi yace da yace mini shine mala'ikan mutuwa sai nace mishi to yaushe zan mutu haka ne kaga tambayar ai kana an kai ni ma ni ne haka bane mala'ikan mutuwa yace yaushe ne zan mutu amma mali ya tambaye shi sai mala'ikan mutuwa bai ce wa Imam Malik komai ba sai ya dunkula yatsu guda biyar haka sai ya nuna Imam Malik da ya nuna Imam Malik kawai shikenan sai ya bi safaya sai ya bace sai Imam Malik ya tashi a firgice to yau na to gaɓo wa kaina kwana biyar wata biyar shekara biyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a guje sai kwashe makaranta wurin Ibn Sirin akramaka Allahu mafarki ne mala'ikan mutuwa na tambaye shi yaushe zan mutu ya nuna min ya su biyar kuma ya bace zakara garin tumato ne ina ji wato na wuka Ibn Sirin ne yake ka kwantar da hankalinka yana nufin kawo mishi tambaya daya daga cikin matsaloli biyar waɗanda babu wanda ya san su sai Allah shi yasa ya nuna maka haka yana nuna maka sai kauce baka wuri wato ka tambaye shi abin da shi ma bai sani ba har mala'ikan mutuwa bai san san da wani zai mutu ba sai lokacin ya yi sai Allah ya ce da saka ka mana wani inna Allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu ghaith wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت مثلي غدا بيار با وندو سانس سي الله مدوكتين سركي إن الله عنده علم الساعة الله كأي سنسن دنيا با تتاشي يسألونك عن الساعة أيام مرساها يسألونك عن الساعة ها كأن يسألونك كأنك حفي عنها قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة ويسألونك كأنك حفي عنها kowa sai gona tambayar manzon Allah mata sa'a yaushe duniya za ta tashi yaushe duniya za ta tashi shi yasa wannan tambayar ta shiga cikin makarantar manzon Allah ta hanyar mala'ika Jibril saboda kowa ya matsa manzon Allah kullum mata sa'a yaushe duniya za ta tashi sai mala'ika Jibril ne zai zauna yace mishi mata sa'a yaushe duniya za ta tashi sai yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili ni da kake tambaya ban fika sani ba to daga wannan sai kowa ya shu annabi ya ce bai sani ba shine Allah yake suna tambaya kai yaushe ba ai tashin duniya kamar a ce kai ka sani ne ka koye musu sun matsa maka mana abin da ka sani ka ki faɗi an san ka sani ai shi ba a matsa maka ko to ka ce musu ilmuha inda rabbi Allah ya san da ba ilahu jalliha li waqtiha illa huwa babu wanda zai iya bayyana lokacinta sai shi Allah sai kuma yace la ta'tikum illa baghata za ta zo muku ne a kwantsame kuna nan kawai baghata kai sai dai ku ji an hargitse shikenan kiyama ta zo ka shirya baka shirya ba lokaci ya wa a wurin Allah na dai kenan na biyu inna Allah indahu ilmu sa'a na biyu wa yunzilu ghais Allah maɗaukakin sarki shi kadai ya san yaushe zai saukar da ruwa menene adadin ruwan idan ruwan ya zo ina da ina zai taba a waɗanne albarkatu ne ke cikin ruwa shi yasa ranne ne muku fassara sahihul bukhari a tudun wada na gaya muku a cikin musulunci jama'a duk shekara idan aka gama damuna to sai a je wa injiniyoyin masana kamar ka ji an ce injiniyoyi ka dauka waɗanda suke jami'a waɗanda suke jami'a ta musulunci shekaru dubu muke magana shekaru 800-900 injiniyoyin masana duk shekara in ruwan damuna ya gama zuba sai su tafi kan duwatsu suna dubdubawa su tafi cikin wurare da ƙoramu da sauransu ana dubawa don a ga cewa bana wacce albarkar ce ta sauka waɗannan su ne ainihin geologist na gaskiya ba wai a zo a ce an auna dutsen Kufaina an gano babu komai cikin shi tun zamanin Sardauna shikenan kuma ba za a sake aunawa ba duk shekara sai an auna shi bayan ruwa ya sauka saboda Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna duk arzikin ku yana sama aljanna da aka muku alƙawari ma tana sama don haka duk sanda ruwan sama ya sauka yana sauka ne da wasu albarkatu waɗanda a wannan shekara Allah ya kaddara su a cikin lailatul qadari don haka duk wani dutse a je a sake bincika shi a je a ga menene bana kuma ya sauka me yawa yana daga cikin duwatsun da Allah ya zubo zinare a ƙarƙashin su ko man fetur don haka wane ne ya gaya maka cikin gidanka kai da kake fataskin wa ya gaya maka cewa babu rijiyar mai wane ne ya gaya maka kai da kake ƙauran namuda babu rijiyar man fetur a gidanka sai a ce an gaba an gano cewa babu shekara mai shekara 28 duk shekara za a gwada ku je ku karanta littafin Aja'ibul Makhluqat al-Imam ad-Damiri yau shekara 900 littafin shi ya kawo waɗannan Islamic theories din he was a scientist he was a biologist he was a marine biologist he was a geologist dan boko ne kuma malami na addini ya zauna ya rubuta littafi ga littafin nan muna da shi a makaranta waɗannan su ne malaman kimiyya da fasaha na gaskiya amma ya shaƙe wuyan shi da necktie ƙaruwar banza wani jiran turawa su zo daga Chinese a gada shifa duk digirin shifa duk kazafa malaman musulunci suna da hanyoyin da suke gwaje-gwajen waɗannan na'urori jama'a kun fahimta wa yunzilu ghais Allah kadai ya san yadda ruwan sama zai kasance ta iya yiwa ka ce cewa ai mutanen kimiyya da fasaha na zamanin nan yanzu suna yin weather forecast suna gano cewa lokaci kaza ruwa lokaci kaza lokaci kaza a'a suna iya risko san da ruwa zai sauka ne amma abinda ake magana akan gaibin da ke cikin ruwan sama ruwan saman nan in ya sauka mutum nawa ne zai taba arziki nawa za a samu gidaje nawa zai rusa shuka guda nawa za ta fito wannan babu wani mai ilimin statistics ko mathematics ko operation research wanda zai iya gaya maka babu Allah ne kadai ya sani wa yunzilu ghais wa ya'lamu ma fil arham me ke cikin mahaifa Allah kadai ya san me ke cikin ta taiwa ka ce ana zuwa ana scanning ana zuwa ana asibiti ana zuwa ana kaza ana gano cewa ta gawo ne ana gano kaza na'am lokacin da ruwan maniyin mijin ya shiga cikin mahaifar menene za a samu a ciki a tambayi likita scanning zai iya nuna cewa namiji ne mace ce ta gawo ne conjunctions ne ta gawo za su zo a manne ne masu arziki ne ko talakawa wa ya'lamu ma fil arham Allah kadai ya san wannan abin da ke cikin mahaifa sannan wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada babu wanda ya san abin da zai aikata gobe in ka ce a kai ka sani ka fidda budget kaza ka fidda budget kaza sai a waye gari gaba daya kai kuma ka tafi lahira shikenan sai a ce wa kullu bunu insa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba mahmudu sai dai a ganka an wuce da kai a makara ita takabbaka ta budget fa ita kuma sai a je a kona ta wannan wanda zai budget din yanzu ya koma gado kuma kun fahimta jama'a na'am wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut sannan babu wanda ya san inda zai mutu ba wanda ya san inda zai mutu sai inda Allah madaukakin sarki ya nufi abin anan ne za ka ji malluma masu wa'azi suna kawo wata kissa ta ƙarya cewa wata rana annabi Sulaiman yana zaune da wani sarkin fada nashi sai yi wani bako ashe bakon mala'ikan mutuwa ne sai zura wannan sarkin fada ido can sarkin fada dai sai ya tsargo wannan bako tun da ya zo kallo na yake yi da bako ya tashi ya fita sai sarkin fada ya tambayi annabi Sulaiman wannan bako na karam kai dade wane ne sai ce wannan ya mala'ikan mutuwa ne sai ce don Allah ranka ya dade ka sa iska ta dauke ni ta kai ni kasar Sin ko kasar India yadda kisa take muku dai aka sa wai ainihin iska ta dauke shi ta kai shi can shi kuma sai ainihin suka haɗe da shi da mala'ika wai kallon da mala'ikan yake mai dama mamaki ne wannan mutumin zan tafi dauko ran shi ne a India amma gashi nan a gaban annabi Sulaiman kaga wannan karatun eh to Bible ne ba hadisi bane wallahi yana nan a cikin Old Testament it's a fake report ba hadisin annabi bane sallallahu ta'ala alaihi wa alihi ƙarya ne yana daga cikin karatutukan da aka samu min an ulama ibni isra'il ba hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallallahu alaihi wa sallam mu dawo kan tattaunawar da muke dangane da ma'anar wannan aya wadda ita ce ta jama aka tafi da nisa kun ji fassara ta biyu daga sahabi ibnu abbas da almajiran shi da ikrima da mujahid da sha'bi dukkan su sai suka ce ayar nan tana nan ba a shafe ta ba amma kuma tana nufin mutumin da yake da wata shaida a zuciyar shi ya boye shi ne za a hukunta alqawmu salih fassara ta uku wadda manyan malamai suka yi wannan aya inna al-aya fi ma yaqra'u 'ala an-nufus min ash-shakk wal-yaqin wa qala hu mujahid aidan wasu manyan malamai daga cikin su akwai al-imamu mujahid har wa yau kuma kun ji wata fassara da ya sake yi yace wannan aya tana magana shakka da ainihin yaqini ne da suke shiga zuciyar dan adam dan haka kana shakka game da addinin musulunci kana shakka game da qur'ani kana da shakka game da tashin alkiyama Allah zai maka hisabi amma kaga shakka a ina take a zuci ka yadda aljanna gaskiya ce ka yadda tashin kiyama gaskiya ne ka yadda qur'ani gaskiya ne kaga wannan yadda a ina take a zuci to ita ma Allah zai maka hisabi da alheri wannan ita ce fassara ta uku da malamai suka yi alqawlur rabi' fassara ta hudu suka ce innaha muhkamatun 'amma wannan aya gaskiya tana nan kuma ba mahsusa bace ba a shafe ta ba kuma fassarar ta ba fassara ce ta wani abu guda daya ba ghairu mansuha wallahu muhasibun khalqahu ala ma amilu min amalin wa ala ma lam ya'maluhu mimma sabata fi nufusihim wa admaruhu wa nawahu wa araduhu fayaghfiru lil mu'minin wa ya'khudhu bihi ahla al kufr wan nifaq kun ji wannan fassarar ta hudu suka ce ayar ba a shafe ta ba kuma ayar a buɗe take tana da faɗi ba wani abu da ta tsuke ya zama shi kadai take nufi me suke nufi da wannan magana su waɗannan manyan masana suka ce shi Allah madaukakin sarki zai bayar shi hisabi akan duk abin da suka aikata da abin da ba su aikata ba amma ya tabbata a cikin zukatansu sun koye shi sun kudurci niyya sun yi azama akan ni Allah madaukakin sarki sai gafarta wa mu'minai amma kafirai da munafikai kuma sai Allah ya kama su da wannan irin mummunan tunanin wanda ita ba su aikata shi ba ko kuma sun aikata shi bakara buttabari an qaulin al-imam at-tabari shi ya faɗi wannan fasara yace wasu malamai suka yi ta wa adkhala ibn abbas ma yushbihu hadha har ma ya dauko wata fasara daga ibn abbas wanda take kama da wannan ruwa an ali ibn abi talha an ibn abbas annahu qala lam tunsakh walakin idza jama'a allah al-khalaiq ali ibn abi talha wani babban dalibi ne cikin daliban ainihin sayyidina abdullah ibn abbas yace ga wata fassara da ibn abbas yayi ibn abbas yace ba a shafa wannan aya ba sai dai idan Allah ya tattara halittu gaba daya ya kulli yace inni ukhbirukum bima akantum fi anfusikum aknantum fi anfusikum zan ba ku labarin duk abin da kuka saka ya a cikin zukatanku fa ammal mu'minuna fayukhbiruhu mu'minai sai Allah ya ba su labarin duk abin da suka yi kura wasu na sharri ko mugun abu amma ba su aikata ba summa yaghfiru lahum sai Allah ya gafarta musu wa amma ahli shakki war rayb amma mutanen da suke da shakka da tantana fayukhbiruhum bima akhfahu min at-takzib sai Allah ya ba su labarin ƙaryata annabawa da suka rinka koyewa a cikin zukatansu fazalika qawluhu ibn abbas yace wannan ita ce ma'anar magana Allah ba Allah yace yuhasibkum bihi Allah Allah zai muku hisabi game da duk abin da ke cikin zukatanku sawagasuru liman yasha Allah gafarta wa wadanda yaso sune mu'minai wa yu'adhibu man yasha Allah madaukakin sarki gafarta wa wadanda yaso sawagasuru lil mu'minina wa yu'adhibu al kafirin sai yace wa hadha asahhu ma fi hadha al bab sai yace daga cikin fassarorin ma da aka yi to wannan ita ce fassara mafi inganci amma fassarar da ita kuma in ka dube ta ta bangaren dalili to ita ce waccan ta farko ita ce me ita ce tazo daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan haka sai ya ci gaba da bayani akan cewa yadullu alaihi hadithun najwa ala ma yati bayanuhu wa la yuqalu faqad sabata an an-nabi sallallahu alaihi wasallama ya muzo a tattauna wannan magana al-qawl al-khamis an al-aya muhkama laysa bimansuha wata magana kuma ta biyar ta ce ayar tana nan ba a shafe ta ba qalahu al-hasan wa ghayruhu al-imam al-hasan al-basri shi da waɗansu malaman su suka faɗi wannan wa qalu suka ce innal azab alladhi yakunu jaza'an lima khatara fi an-nufus azabar da za ta kasance sakamakon abubuwan da ke afkuwa a cikin zukata wa sahibahu al-fikr sannan tunani ya gamu da wannan inna ma huwa bi masa'ib ad-dunya azabobi ne waɗanda suke faruwa na masifin duniya wa alami ha da kuma raɗaɗi wa sa'iri makarimi ha da makarihi ha da wasu abubuwa nake me wannan magana take nufi ana nufin cewa in har kana kudurce wani mugun abu a zuciyarka game da Allah madaukakin sarki game da annabi amma ba ka furta ba to Allah ba zai kama ka da wannan abin a nan duniya ba ai a lahira ba amma a nan duniya sai kai ta haduwa da matsaloli waɗannan matsalolin su ne ainihin azabar da Allah zai maka kun ji fassarar da wasu malamai suka yi bayan duk waɗannan fassarori waɗanda malam ya bayyana cewa ainihin fassarori ne ainihin guda biyar a ƙashin gaskiya saboda Allah mafi ingancin magana kamar da malam ya faɗi ita ce magana farko gashi nan malam ya tabbatar da ainihin ita in ka samu wannan ainihin littafi za ka ga ya tsaya ya tattauna mas'alar ɗaya bayan ɗaya insha Allah sannan ƙarshe sai malam yake cewa al-mas'alatu al-khamisa mas'ala ta biyar fi bayanin nasakh wannan mas'alar ma na taƙaita muku ita a jiya ita ce shin a cikin shari'ar da annabi ya zo da ita akwai kafa doka da shafewa na'am akwai domin nassin qur'ani ya tabbatar da cewa ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha duk wata aya da Allah ya shafe to zai zo da irin ta ko ya zo da wadda ta fi ta irin ta a wajen aiki ko wadda ta fi ta a wajen aiki irin ta a wajen falala ko wadda ta fi ta a wajen falala wani abin za a shafe mai sauki ne sai a kawo mai nauyi kamar sallah da can sanmoni guda biyu ne rak ta asuba da ta la'asar kuma raka'a biyu da aka tashi kwatsam sai aka mai da sanmoni biyar kaga an ƙara su azhar ta zama raka'a hudu la'asar ta zama hudu magriba uku isha ta zama hudu asuba ita kadai aka batta a yadda take kaga yanzu wannan an ƙara hukuncin an ƙara musu kuma da'ura mai fadi akwai hukuncin da yake mai nauyi ne shi kuma sai a shafe mai nauyin sai a kawo mai sauki kamar yadda muke magana na takaba a jahiliya idan mace mijinta ya rasu to za ta shiga daki ta zauna anan dakin za ta kashi anan za ta fitsari anan za ta komai kuma ba za ta wanka ba sai ranar mutuwar mijinta take yayi shekara guda ba wanka ba wanki ba kitso ba sauya kaya haka jahiliya take haka karatun jahiliya manyan fuqaha'un ta sune su Abu Jahal fatawarsu kenan to yadda za ta ta fita daga takaba sai a kamo mata tsuntsu karami haka sai ta makale shi a cikin farjinta to sirkaki da dorin farji in ya nashe shi sai mutu to in ta fito da shi ta jefar to sai a ce barka wancan kin fita takaba wai to kaga maguzanci kenan to manzon Allah sai ya zo da addini mai dadi wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi duk wannan dauda duk wannan kazanta duk wannan zalunci sai manzon Allah ya kwashe gaba daya sai ya ce Allah ya ce shekara daya kadai za ta rinka yi za ta wanka za ta wanki za ta shafa mai za ta sauya tufafi za ta iya tashi daga wancan daki za ta iya koma haccan za ta fito daga daki za ta iya dora ruwa za ta girki za ta hudar duk da ta saba yi da matan gida wannan saukin manzon Allah ke dukkan kafiran duniya ba sa karanta wannan abun da manzon Allah sai dai a ce manzon Allah ya zo ya takura wa mata kun ji irin bandage daurin huhu wanda mata suke akai manzon Allah bai zo shi ya kwance su da izinin Allah wa yada'u anhum israhu wal aghlal allati kanat alayhi duk wani nauyi da duk wani kukuli manzon Allah ya zo ya kwance mutane kowa ya huta sai san kana son addini smart addini mai dadi to ka bi addinin manzon Allah karka bi gargajiya karka bi bid'a karka yadda su je su saka ka a matsayin matsincinya su shake ka sai sun gaba ma baka bauta Allah ka tambaya ina ne manzon Allah yake zaka zauna lafiya kike ne mutane su gane haka wani da kauye yana kauyen su azumi ya kama ba kauyen nan ashe ya saba shi dai da rana kullun zai zo sabu da matar shi to yanzu gashi ya karba addinin musulunci an ce kuma ba a jima'i da rana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai ga abin da zai yi bari ya haramta wa kanshi matar tsawon wata guda sai ce to ni dai cikin wannan wata na azumi to na haramta kaina gare ki yanzu ya yi mata zihari amma ya kayyade shi da lokaci ana nan wata rana da daddare sai ta yawo kwanciya da ta zo ya ganta duk ta bubbuɗe kai ya shiga uwar ɗaka ya fito ya yi nazari ya ce to ai kuma da na ce azumin nan gaba ɗaya haramun ne kai sai kasa haƙura sai biya buƙatar shi to kuma da ya gama sai jikin shi ya sanyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya tafi wurin malaman ƙauye malaman ƙauye kuma dama sai dai gyaran ubangiji tun daga da har yanzu zaka je ka samu ƙaton limami a ƙauye jama'a bai iya tahiya ba idan ba a biya samu ko kabli a sallah to sai dai yadda ta yi in an samu wani yaro daga ƙauyen yana yin haya islam in ya gyara to a tsine mishi albarka wannan mutum ya je ya samu malaman ƙauye ya ce to azumi ya kama na yi alƙawarin ba zan sadu da matata ba kuma cewa in na sadu da ita to kafara ta hau kaina to ba shi yanzu al'amari ya faru malamai yaya suka ce to kana da bawa da baka anta to hadisi yace mutumi ne mai barkwanci mutum ne mai raha sai yace musu ai ban da ruwa na duk duniya ban da wani ruwa babu suka ce to kana da abinci na mutum 60 da baka yi sadaka yace babu zaka iya azumin wata biyu a jere akara maka Allah duk wannan rikicin ba na wata guda ne saka mu a ciki ba gashi aure yanda ba a fita kike ba zai iya ba suka ce to iya fatawa kenan tashi ka ba mu guri yace to ai ba zan iya ba suka ce kai ka je ka nemo kudi ka kawo sadaka ko ka yanka ba in ba ka fita shi sai suka kore shi to sai tuna a da manzo Allah tana garin Madina zan kauna wasu mugaye su halar da ni kawai sai watsar da su sai taho Madina sai dai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai barkwanci da yazo gaban manzon Allah da barkwanci yazo da rahashi yace ya manzon Allah alƙawari ne gaban sadu da matata da ba dare ba rana sai kwana 60 kwana 30 sun gama na azumi to kuma tsautsayi ya manzon Allah ya kama ni shine na zo rinka dan neman fatawa manzo Allah yake kana da halin yanta bawa guda ruwa yake a manzo Allah duk duniya an ba ruwa na ba ban mallaki ruwan kowa ba kana da halin da zaka ciyar da mutum 60 yake a manzo Allah ka garan jiya da yunwa muka kwana gida na ban yake tsare ba mutum 60 ina yake to zaka yi azumin wata biyu yake a manzo Allah ai na wata ɗaya ne ya saka mu a wannan rikicin to na wata biyu kuma ai rikici zai karu sai manzo Allah yake zauna je ta kallon ku ka san wani yake in sai manzo Allah yake to wakili na ne shi ma sa shi ya tara zakka ka je ka ce ya baka wannan zakkar kuma in ya baka to ka je ka ci a gidanka ita ce kafaraka eh ya manzo Allah haka da manzo Allah yake in sai ta shi da kawai sai da kawai dole sai tsaya a babalar kauye shine kofa kauye irin da ake taruwa na shan rake da kofa da safi a kauye din wai ihu sai mutanen kauye duk suka taru aka ce fulan malak kai lafiya ne same ka yace na samu kuncin fatawa da mugun ra'ayi a wurin ku na je wurin manzo Allah yace a ba mu zakkar ku in ci biya gu haka duk wanda ya maka mugu ya fatawa rabu da shi mugu ne ba wurin ta manzo Allah za ka samu sauki manzo Allah ba kunci a cikin al'amarin shi ina fata an gane wannan shine manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama da Allah yake cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ku dubi yadda suka saka shi a bandeji manzo Allah ya kunce shi ko haka wata mace ce ubanta ya tafi neman aure ga dan uwan shi sai da suka je aka gina aka tasu sai ubanta ya dawo sai buji kirji da shawarce ta ba kawai sai ya ce ya daura mata aure da wannan dan uwan nashi ita kuma sai ta tawaye ta ce bata yadda ba sai aka dago kabila aka tawo manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam manzo Allah yake to kin ji dai hukuncin da ubanki ya miki kin amince sai tace bata amince ba sai manzo Allah yake shikenan ba aure manzo Allah yake kai da tije kaji to da taji haka sai tace manzo Allah ina da magana manzo Allah yake me tace magana ki sai tace to tunda dai har na ji cewa ashe ina da yanci ashe ni ba baiwa bace kawai da za a dauki aure na a ce an ba da ni to shikenan yanzu na yarda da abin da ubana yayi amma kuma na yi haka ne ba dan ulakanta ubana ba sai dan nuna wa iyaye cewa irin mu to iyaye ba su da yanci akan su ba da su ba tare da sun shawarce su ba waɗannan hadisan da na kawo da wannan da wancan dukkansu suna nan cikin musnadul imam ahmad da sunan abi dauda sahihan hadisai ne karanta su cikin bulugul mara mun yan malamai ka karanta as-sanani cikin sibil salam yace wannan yana nuna cewa irin mu da take to tana bambanta kansu ne daga ɗan kanana. Idan kana da ɗar karamar ɗa ga ta mai ɗan matun buwa shekarar ta bakwai shekarar ta sha biyu za ka iya ɗaura mata aure da duk wanda ka so kawai ka kaita. Amma ta riga ta balaga to sai ka zaunar da ita ka shawarce ta ka ba ta haƙƙinta. Ku karanta cikakken bayani a cikin Tahzibus Sunan sharhi sunan Abi Dauda na al-Imam Ibn al-Qayyim Allah madaukakin sarki ya gafarta musu. Wannan fa shine manzon Allah da ya fito da duniya daga kunci kuma suwaye suka saka mutane a cikin wannan kuncin. Nau'in mutane guda biyu ne, ahlul kitabi da kuma ahlul shirk, kiristoci da yahudawa da kuma ainihin malaman mushrikai na jahiliya su Abu Jahal da manyan malaman fiqhul jahiliya su ne suke isbarin irin waɗannan fatawoyi. Sannan sai manyan kafirai waɗanda suka karanta littafan annabawa suka canza su sai suka koma sai suka mai da addini shi ne abinda suka yarda da shi. Manzon Allah ya samu mutane suna ɗauke da kaya mai nauyi a kansu ya same su an ɗaure su shi ne ya biyo rinka kwance su. Don haka kar ka yarda ko a wannan zamanin duk wanda ya maka fatawa ya kawo maka Qur'ani ya kawo maka hadisi in ba haka ba ba ka mishi abin shi kai gaba rabu da shi da rawanin shi da tarbin shi da dagagen wandan shi duk aikin banza ne zai ɓata maka lokaci ne. Ina fata an gane. Don haka ku kiyaye wannan da kyau jama'a. Kai addini shi ne abin da manzon Allah ya zo da shi, duk abin da wani ya zo da shi to shi ake kira ƙato shi ne ƙala ƙato. Amma na manzon Allah shi ne daidai shi ne shari'a. Duk abin da ba shi ba sunan shi corruption ko rayuwa faɗi karka rage shi karka bata kanka lokaci. Saboda haka kai kuma mai magana idan za ka yi ta ko ka tattali da duniya ka faɗa in ba haka magana ka bata da kima. Saboda haka ana duba girman magana ne saboda nagartar dalilinta ba ana duba girman magana ba ne saboda girman wanda ya faɗe ta. Babu wannan a musulunci don musulunci ba dimokuraɗiyya ba ce. An fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan jama'a duk wanda yake neman sauƙi da rahama ko to bi sunna kawai. Don haka matasa ku tashi ku karatun Qur'ani da sunna ku buɗe fatoyi masu sauƙi. Babu inda manzon Allah ya zo da wani abu mai kunci ko misƙala zarrati. Duk wanda ka ga yana wahala bid'a yake ko al'ada ko son zuciya. Matarka ta haihu kana da hali ka yanka hakika ba ka da hali shikenan a haƙura shikenan kawai. Ba za ka je ka bata haƙuri ba ka ce to ki haƙuri don me za ka bata haƙuri haƙƙi ne a kanka game da ɗanka. To amma yau a yi mutum haihuwa abu ya zama mishi bala'i. Za ka aurar da ƴarka kai kenan zaurukan ƴan siyasa batalan masu kuɗi kai kenan duk ana bin dangi ana neman taimako ta zama bala'i kenan ƴar gobe ka ga an ce an haifi a mace sai ka ce Allah ya isa. To ba za ki ban mun huta ba. إيه شنو وإذا بشرى أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أمسلمتي با إن بأك أورا مكا كسوة أركا كوريزا وواك أورا ديتا سيمتا قداما إن بقداما با أعلم ما إيه يتاو سباك وأورا مش أولي يزيد أوتا أبنشي كوما جرنك كوكوان تيكا. Amma sai ka sai buhuhuna sai ka yi kaza duk kaiwa ne ba addini ba ne babu wannan a karatu babu wannan. To amma sai ka ga manyan malaman garin ku masu cewa ahli sunna ne suna hawan duran kasa baki daya suna sun tashi aure da ayyansu haka suke yi. Yaushe addini zai jawo kana ahli sunna kana bin al'ada addini arna ba abin da ya kawo ga ƴaƴan nan suna yawo zubi zubi a waje ba. Saboda mai sai a ce an sa mata rana wata shida ana nan ana ta shiri uwarta tana da wani yara za a sai ta kafancen za ta je ta roƙi arziki tana da wani wa yana nan a kudan za ta je ta roƙi arziki to an aure ta daga birnin Kebbi a je a kai ta za a je tana ta nemo taimako a zo a haɗa wa yarinya gado mai kyau a zo a haɗa wa yarinya kaza a haɗa duk waɗannan abubuwan waɗanda iyayen ba su taɓa kwanciya a kai ba. Abinci da za a ɗiba a kai suna buƙatar abinci sai a ɗiba a kai a ce an kai gara. Ina kuka samu wannan a cikin addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu wannan wannan yana daga cikin bala'i sai an kai da shi. Don haka ahli sunna wallahi ku marmaza ku gyara duk wanda yazo yana son yarka ka yarda ba ka bashi ya yarda tana so eh shikenan ba magana buga kati ba magana su an kai gidan rediyo duk kariya mai bata kanku lokaci kuke yi ba magana sai ka aika a so wara kaza ranar kaza ba zo daurin aure ana idan da sallah azhar a ce jama'a da Allah ku ba minti biyu kai in matso jama'a in wance wa zo a ruwa ne wara kaza ga fa ba kuwa ba to salati ga annabi Allah ya sa muku albarka kai ka ji tsoron Allah ka riƙe mataka liman da jawabi liman yace eh to ita ma jiya mata wa zai ka ji tsoron Allah jama'a fatiha da alam masharaha Allah ya sa muku albarka kowa ya watsi shikenan shikenan kai shikenan kai amma ku je ku dabbai da mutane bandage turawa su wahalar da ku ƴan boko ƴan al'ada su wahalar da ku sannan kuma wanda ya haɗin ganin gambiza ga boko ga al'ada ya abin da wahalar da mutane yake nan jama'a ga ƴaƴan nan duk wanda ka tambaya ba ta da masoya ne sai ce tana da masoya shi ya ce bai shirya ba noma nan ba mu shirya ba to shirin ake yi eh to shikenan a zuwa ci gaba da shiri za su je su shirya wa kansu su ma kuma suna da fatara da abin da wahalar da mutane kenan ba addinin annabi Muhammadu bane ku je ku karanta littafin fiqh sunna babu aure za ku ga yadda aure yake a sunna jama'a ku daina wahalar da kanku kuma ga da masu al'ada da ƴan boko su je su yi rudanin su ko ahli sunna ku je ku yadda sunna tace ya aure ta eh an jina zai dauke ta a babur ba shi da babur eh zai tafi a bashin ba haka dai zai dauko mota zai dauki a bashi shikenan kai sai in kun ga dama ne za ku samu tsofaffi su je su raka ta in ba ga dama ba ka daura aure eh to kai eh ka zo ka dauki matarka gida na babu wurin da dama ka kaba ta dauna ka zo ka dawo baka shikenan kai amma shi sai ya kawo akwati mai taya sai ya kawo kaza sai ya kawo kaza ita sai ta je da kaza duka ayi ta halar da juna a ai ba yi da daki za a je a kama daki yanzu ma wata shugabantaka waɗannan kuma ƴan Kaduna ne suka bullo da ita ko sai an kama mata two bedrooms ko three bedrooms ko sai an kama mata self contained ke a san contained haka haife ki kin zuba kauya ko kun fahimta jama'a wannan ɗakin nashi na zaure sai a toshe kofar gaba sai a dawo da ita cikin gida shikenan walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thumma wajhullah shikenan duk mutane sun kallafa a kansu wahala ne wallahi ba yana da katifa ba ya je fa a tsakar daki ya kai musu ta ishe su shikenan kawai in Allah ya mutu zai azurta sai azurta su ya abin da ya wahalar da mutane kenan wallahi an sa wa mutane hawan jini wallahi jama'a wata yarinya ce muna wata university lokacin muna karatu yarinya mai tsatsuwa mai tarbiya kullun sai in ganta tayi tagumi tayi shuru wata rin sai nace mata ke me yake damun ki sai tace ba komai sai hawaye sai nace a'a ke eh ba kina ce mini baba ba tace eh zauna ki ga mini matsalar ki in yadda zan iya shiga ce zan shiga sai hawaye sai kuka sai nace a'a saurara ya aka yi kace to wallahi ga wanda yake fanta sun amince kaza 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 an ce waje yayi gaisuwa waje gaisuwa sai aka ce to su je su fito to wai su a al'ada su ana kawo gurin gishiri ne kuma ko guda uku ne yana banta sai ya je sai kawo guda daya shine aka koro iyayen shi da gurin gishiri daya to ni wallahi tallahi na dauka dan ban san kudin gishiri ba a lokacin na dauka buhun gishiri ya kai 2500 sai nace a'a buhun gishiri eh akan buhun gishiri aka fasa auren tace akan buhun gishiri ya kawo dai kuma ana son uku ne ko biyu something like that sai na tambaya to a je a sayo buhun gishiri ko guda goma ne a je a kai in dai buhun gishiri sai tace ana gama ta riga ta watsi akan haka suka ɗanɗana wa yarinyar nan bala'i bala'i in ba Allah ya taimake ta ba na har abada yanzu ta zo ta aure wani wanda ba shi take so ba shi kuma ya tafi Allah madaukakin sarki ya azurta shi Allahu akbar will she ever forgive her parents never kun gane wannan littafin malaminmu ne a makka ya bamu wani labari a gaban shi ya fara abu a gaban shi ya fara yana karantar da musulmin da sa iya kawo labari wannan al'adar ta ku har a makka akwai ta dan kar wani shedan ya je ya ce to ai ko a makka ana yin kayan aure dan na ji wasu marasa kunya da basu san madhabin salaf ba wai suna cewa wai kayan aure duk cikin sadaki ne kafi yan bid'a salaf suna yin kayan aure salar sadaki kai suka sani bayan sadaki ko minti ba sa ko goro ba sa ko sanni ba sa ce walima me hada limam ma da daurin aure kai uban ta baka ya daura ta ce ka ba shi cewa karba a tashi a tafi kikenan ku sai an gaba na ba ce addu'a kaza kaza mustahabbi ce addu'ar ba lalle bace ko ba wata addu'a auren ya dau na baka wance ce na karba jama'a kun shi da eh to jama'a shikenan sai ko aka kabar gashi ya tafi da haka liman ya fushi ya zauna nan din da zama ce fa al'adu ne suke taimakon waɗannan suke taking for granted malam adam ilorin sai da ya rubuta wata matsala
malam adam ilorin babban malami ne a ƙasar yarbawa a wannan littafin jama'a
mujalla ce wadda suka yi taro tun 1970s malam adam ilorin gashi duk sai da ya faɗi waɗannan abubuwa a cikin littafin shi bawarabe ne shugaban markaz da ke agege a lagos yanzu ɗin shi ne shugaban wannan makarantar ya rasu allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi gashi maƙala ce ya rubuta ya je gabatar da ita a ainihin ƙasar makka ga ta yake cewa auda'ul masajid wa a'immati hashimi jeriya mawqi' bulagu yoruba yake cewa halin da masallatai ayyukan masallatai da limamai na masallatai a najeriya yace misali aka ɗauka na ƙasar yarbawa gashi a cikin wannan ainihin littafi malam adam ilorin duk sai da ya kawo waɗannan taron suna addu'ar uku addu'ar bakwai addu'ar arba'in kuɗin ɗaurin aure kuɗin tabarma ita duk ƙarya ne yake rashin aikin yi ne yasa malaman suke yi to amma abin da zaka ce gaskiya ni na san adam ilorin na san ƴaƴan shi dan ma shi yanzu da yake shugabancin wannan markazin aboki na ne su kansu sun ce ma sun narke suna wannan abin me wannan rubutun zai amfana haka ba ga tijijojin malamin ahli sunna ka gan shi ya hagu barin ƙasa ya wa'azi ka yi sha'awa ka zo baka aure ƴan shi sai ka ji shi kenan an ce to ba kawo fantimoti guda bakwai fantimoti guda bakwai ustazi ya taɓa ɗaukan fantimoti mai taya ne amma ya haddace ƙur'ani sau da haka matasa muna gaya muku wannan transition da ake so a yi na gyara a tsaya a kan gaskiya ko sai an faɗe ta kuma sai an yi aiki da ita da gaske wallahi alazim sannan al'amarin zai ji abu idan kun gane wannan da kyau jama'a to aikin nan gaskiyar lamari aiki ne muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu mun shiga da zurfi jama'a an tattauna waɗannan matsaloli bayan duk da mana yi magana a kan nasa sai kuma imam muslim ya ce haddasana abu bakr ibn abi shayba wa abu quraib wa ishaq ibn ibrahim wa al-nabz li abi bakr qala ishaq akhbarana wa qala al-akharan haddasana wakiy an sufyan an adam ibn sulaymana mawla khalid qala sami'tu sa'id ibn jubair yuhaddithu an ibn abbas radiyallahu anhu qala lamma nazala hadhihi al-aya wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قال قد فعلت wannan hadisi al-imam muslim ya samu shi daga babban malamin duniya al-imam abi bakr ibn abi shayba al-imam abu bakr ibn abi shayba da al-imam abu quraib da al-imam ishaq dan ibrahim ishaq dan rawiya kenan waɗannan su ne malamai guda uku da imam muslim ya karɓo wannan hadisi sai shi imam muslim sai ya ce wal lafzu li abi bakr amma lafazin da zan kawo nan lafazin malam abubakar bin abi shayba ne wato hadisi ɗaya ne mutane uku suka karantar da shi amma mutane uku ɗin nan suna da lafazansu inda suka sha bamban to sai ya ba mafarkin mutum guda sai ya kawo to amma saboda Imam Muslim mutum ne mai tacewa da tantancewa sai yace qala ishaq malan ishaq dan ibrahim cewa ai akhbarana wa qala al akharani su kuma sauran guda biyun da al imam abubakar da al imam abu quraib su ko sai suka ce haddathana waqi'u ku iya cewa jama'a ina gaya muku waɗannan littattafai ba a iya karatun su duk ƙarfin larabcin ka sai ka je an koya maka waɗannan abubuwa zuwa muka muka koyo su jama'a malaman nan suka dauki certificate da shahada suka ba mu cewa mun koya sun yi mana izini mu je mu koyar waɗannan ayyukan jama'a in baka koyo su ba ba za ka iya ba kuma wannan rashin sanin waɗannan littattafai yana daga ɗaya daga cikin masifan mu a ƙasar nan shi yasa aka ta kawo mana littattafan ƙarya shi yasa kuma duk wanda ya yi kura yana sha'awar gyara amma bai je ya koya ba sai kaga kuma wurin karantawa da karantawa wata ɓarna tana shigowa sai kaga waɗannan abubuwan ba a fayyace mana su an zo karatun waɗannan littattafan ku kiyaye nan yanzu musulmi yana da malamai uku akan wannan hadisi al-imam abubakar ibn abi shayba da al-imam abu quraib da al-imam ishaq ad-darrawiya yace ishaq ad-darrawiya yace akhbarana waqi'u abu quraib da shi da ayyun abubakar ibn abi shayba su ko suka ce haddathana waqi'u to amma kar ku manta tun farko ya ce wannan zulu abubakar amma cikin su uku din lafazin malam abubakar ibn abi shayba zai kawo to kun ga irin wannan kamata ya akwai allo a ce inda aji ne na jarhu wa ta'dil sai a tsaya sai a tantance maka amma dai ina fatan dan wannan kwatancen da nayi ya taimaka maka ka fahimta mutane uku Imam Muslim ya bi daya bayan daya ya koyo hadisi sai ya zo ya auna sai ga hadisin duk ma'anar shi daya amma akwai inda lafizza ke sabawa tun daga lafizin karban hadisin wannan ya ce akhbarana waɗannan dai sun ce haddathana har zuwa lafazin madarar hadisi to sai ya zaɓi lafazi ɗaya sai ya kawo a nan wannan aikin sun yi shi shekara 1100 da wani abu kenan a lokacin babu kwamfuta da ka suke yin waɗannan abubuwan waɗannan malaman su ba a kimanta iliminsu da digiri in ka ce wa muslim professor ka rage mai daraja ilimi ne yanzu ya lalace har ake auna shi da digiri lalacewa ilimi ce ta kawo haka shi yasa kowa zai iya samun digiri kowa zai iya samun diploma kowa zai iya zama professor kowa zai iya zama kaza amma waɗannan ilimomin fa su wanda Allah maɗaukakin sarki ne fa saboda haka irin wannan ilimin na daga cikin sabubban samun shi shine baiwa dan akwai mutum dubu sun je sun yi digiri sun yi bijirgir sun bijire amma ka ba shi bulubul maran ka ce karanta sai ka ga cewa ya zube maka sai ka ce ina digiri nake jama'a kuna fahimta saboda haka su Imam Muslim ilimi ne suka je suka bautu saboda sun yadda cewa neman ilimin ibada ce Allah maɗaukakin sarki kuma yi musu baiwa a kai kuma wannan baiwar ta Allah har yanzu har gobe Allah al-Wahhab ne mai baiwa ne kai ma ka je ka nema inna ma ka'ida ita ce sai ka zage sai ka zage man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'aha wa huwa mu'min kana san lahira kai aikin lahira kana san ilimi kai aikin ilimi kana san kudi kai aikin kudi amma baka zama kawai kace Allahumma rzuqni min as-sama'i Allah madaukakin sarki ya taimaka malam waqi'u yace an sufyana ya karbo wannan hadisi daga sufyan an adam ibn sulaiman daga malam adam dan sulaiman malam adam dan sulaiman maula khalid wato bararren bawa ne na khalid dan khalid dan umara dan walid dan utba ibn abi mu'ayt al-qurashi ina fata an gane mahaifin Yahya ibn Adam zaka ji Imam al-Bukhari yakan ce haddathana Yahya ibn Adam to mahaifin shi ne wannan Adam dan Sulaiman din قال يجي سمعت سعيد بن جبير ناجم المينا ميسونا سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس ينا باب حديث ليكربو لك ابن عباس قال ابن عباس يجي لما نزلت هذه الآية يا عند وانا الآية تسوق دا الله يكيشي وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إذن هركم بينا أبن كيشكين زكاة كوكم إيه الله بوزيبك لسادي قال ابن عباس يتي دخل قلوبهم منها شيء تسوى تدامو تشكين زكاة صحبا منظر الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل قلوبهم من شيء وني أبو bai shiga zuciyarsu ba to me ake nufi da wani abu da ya shiga zuciyarsu a can damuwa to me ake nufi da wani abu wanda bai shiga zuciyarsu ba shine na fahimta sai ba su fahimci ayar ba an fahimta jama'a fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ko qulu sami'na wa ata'na wa sallamna manzon Allah yace to baku fahimta ba kar ku ce baku yadda ba ku ce wa Allah mun ji karatun da ka saukar mun yi da'a sannan kuma mun sallama maka qala ibnu abbas yace fa alqallahu al-iman fi qulubihi suna fadin cewa sun yadda sun ji sun yi da'a sun sallama sai Allah ya saukar da imani cikin zukatansu فأنزل الله تعالى سيكون الله يسوكر بأن آية ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله باوى طورا وليس أبن ديك ديدي دئي أورتا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت كو نريزي سامنا بل الهير دي أيكتا سننزي سامزن بن دي أيكتا ربنا يا أبن جنو لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا karka kama mu idan muka al'amari da mantuwa ko kuma in muka yi shi da kuskure ya Allah muna roƙonka karka kama mu kenan duk wanda yake fadin haka to ya sha alwashin ba zai ganganci ba kenan to tun da bai ga ganganci ba ya Allah in ni kuskure ko na mantuwa to ka kama ni qala ibnu abbas yace sai ainihin Allah yace qad fa'altu na aikata maka haka na karbi wannan addu'ar taku bazan taba kama ku da mantuwa ko da kuskure ba rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ya allah karka dora mana nauyi kamar yadda ka dora waɗanda ainihin suka gabace mu qala qad fa'altu sai allah yace na aikata haka wa'fu anna suka ci gaba da cewa allah ka yafe mana واغفر لنا الله كغفر تامنا وارحمنا الله كجك أمو أنت مولانا كم مجب انشاء الأمر أمو قال قد فعلت سي الله مرأت كن سيكيتي نا أيك تهتنا كربهك كن هو نشيني حديث ابن عباس وانت نفركوشيني حديث أبو هريرة waɗannan hadisan guda biyu su ne suka zo mana da cikakkiyar fassarar wannan aya wadda ita ce babban madogara cewar ayar ta sauka ba da kuntatawa amma daga baya sai Allah madaukakin sarki sai ya saukaka kamar yadda muka fara faɗi jiya menene hikimar da yasa bayan Allah ya cire hukuncin da ke cikin waɗannan ayoyin sai kuma ya bar karatu shine kamar ta kazacen da aka ce shekara guda kaga da aka tashi sai aka cire hukuncin sai aka bar karatu ana nan sai aka saukar da wanda tace watanni hudu da kwana goma idan ka zo kana karatun Qur'ani a suratul Baqara sai ka fara karanta ayar da ke cewa wata hudu da kwana goma sannan ka kai kan ayar da take cewa shekara guda malamai suka ce Allah ya kan bar ire-iren waɗannan ayoyi ne wallahu a'lamu dan ya wa'azantar da mutane cewa da dokar mai tsanani ce amma yanzu kuma ga ta da sauki don a gane bambancin addinin da annabi ya zo da shi da addinin gargajiya da kuma addinin yan san zuciya don haka wannan aya ga ta da ta zo da tsanani sai kuma wasu ayoyi suka biyo bayanta sai suka cire tsananin amma sai aka bar karatu don in ka karanta ka ce yanzu haka musulmi suka zauna a da shekara guda kai da an sha wahala ya abin da kai tunani da zuciyar mummunan abu sai Allah maka hisabu kai ba an kuntatu sai aka ce to Allah ya shafa wannan yanzu ba a musulunci idan mutum ya dauki azumi idan lokacin shan ruwa yayi ya same shi yana bacci to in ya farka bayan an sha ruwa sai zai ci gaba ana nan sai wani sahabi ya je ya yi da aikin karfi ya dawo gida ya samu matar shi cewa akwai abin shan ruwa a gidan nan sai ta ce a'a kace shi duk gidan makwabta da Allah ki dan samu mana abin da zamu sha ruwa ya ta fita ta samu abin shan ruwa shi kuma gajiya sai ta dauke shi sai bacci da ta dawo ta dube shi ta ce tabbata yau ka kade ta shiga uku ta ji abinci ta tashe shi ta ce to yanzu ba a yace to ba da ra'ayi dole ya ci gaba da dore haka dokar take a da bari ya waye ya fita wurin aikin karfi yana cikin aiki sai ya fado su ba to aka zo da manzon Allah labarin haka shikenan sai Allah yake to an shafe hukunci sannan da daddare ba za ka sadu da matarka da watan azumi ba da rana ba za ka sadu da ita ba da daddare kuma fa ba za ka sadu da ita ba da rana kana azumi da daddare alfarman watan azumi kenan ka zan azumi yazo kun yi dan kwana da kai da matarka sai aka daurin ka samu wasu suna dan yin coge